الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم التناد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوى مساء البركة إنا منا بركة دا أزك حلرا وانا مجلس نامو من البركة wanda muke karatu cikin alqur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malam Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya ji kansa da rahama.
Amin.
Masallacin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Muna karatu a cikin suratu Ibrahim alaihi assalam. Yau mun sha ruwa na 19, kuma shine majalisi na 19 a cikin wannan wata mai alfarma, wata Ramadan, shekarar hijira 1446, wanda kuma ya dace da 19 ga watan Maris iladiya shekara 2025. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya datar da mu. Jiya mun tsaya a kan aya ta 35, yau insha Allah ta'ala za mu ɗora daga nan zuwa yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu iko. Gabanin nan akwai takaddu kamar haka: wasu bayan Allah da suke zama ta ɓangaren gabas da masallaci sun ba da taimakon marayu naira 15,500. Allah ya saka musu da alkhairi.
Amin.
Allah Maɗaukakin Sarki ya sa musu a mizaninsu na kyawun ayyuka.
Amin.
Sannan kuma ƙungiyar Kurame ta Azare, Katagum LGA, ta ba da tallafin 5,000 a marayu. Allah Maɗaukakin Sarki ya saka da alkhairi. Allah ya sa muku a mizani. Sannan akwai masu takaddu na neman addu'o'i, marasa lafiya da sauran bukatu na rayuwa. Akwai wanda ma ya matsa da turowa a kuyarsa ta ɓata. To, na karanta an shigar da shi amma ya sake rubutowa. Jiya ma an shigar da shi amma ya sake turowa. To, yau kan ina sanar da ku, wani bawan Allah akuyarsa ta ɓata. A yi masa addu'a Allah Maɗaukakin Sarki ya tsananta rabo.
Amin.
Allah ya sa yana da sauran rabo a cikin wannan akuya.
Amin.
Idan kuma ta salwanta, Allah ya meye masa da mafi alkhairi.
Amin.
Duka sauran bukatunmu muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya shiga cikin lamuranmu baki ɗaya.
Amin.
Marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya. Matattunmu da suka riga mu gidan gaskiya, iyaye da ‘ya’ya da kakanni da ‘yan’uwa da abokan arziki da duk yadda musulmi yake, Allah ta'ala ka ji kansu, ka gafarta musu.
Amin.
Allah ka yalwata musu, ka haskaka musu.
Amin.
Mu da muke raye, Allah ta'ala ka rayar da mu akan ingantaccen musulunci.
Amin.
Idan mutuwar mu ta zo, Ubangiji Allah ka karɓe mu akan cikakken imani.
Amin.
Sannan akwai takaddu da aka saba wanda ba a rasa ba. Wannan yana cewa yana so a ja kunnen mata masu fita rakiya ƙofar gida ba tare da sun sa mayafi ba, sai dai su fito haka. A to, wannan kuskure ne babba. Haramun ne mace ta fito ƙofar gida babu hijabi wai ta yi rakiya. Kuma wani lokacin ɗabi'ar matan ne haka take. Idan mace ta riga ta gama wannan yayin nata na budurci da jin matantaka, shi kenan kuma sai ta ɗauka cewa ta gama yawo sai ta dauka cewa ta gama amfani ta fita daga cikin jeren giyar mata daga nan sai bata dauki jikinta a bakin komai ba ba za ta tsaftace kanta mai gidanta ba ba za ta inganta jikinta a tsakar gidanta ba ba za ta kyautata rayuwar ɗakinta ko tsakar gidanta ba komai nata haka daga jaja saboda ta riga ta gama yawo in an ce ta sai kayan bacci ta ce wani baccin sai ta ce a wani baccin za a saya wa riga saboda ta riga ta sallama wa rayuwa ba kuma haka ba mace an santa da ado da kwalisa ba ta ganin tsofin ƴan siyasan nan yadda suke shan lalle tsofi amma suna baɗa huda suna sa gazan suna gyara jikinsu haka waɗanda suka san bariki sun tsufa amma ba su jana kwalliya suna sa gazal suna sa hoda suna sa a cuci ba amma ke matar gida matar aure ba za ki inganta kamanninki ke ma ki kyautata a cucin nan ki nemo ke ma ki makala ba awa man yunashshaqu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin Allah ya sa mu dace. Mai asma zai iya shakar inhaler a lokacin da yake yin azumi? Eh zai iya idan bukatar hakan ta taso. Idan bukatar ya shaka din ta taso zai iya shaka. Ba ci bane ba sha bane. Wannan yace akwai wata nafila da aka koya musu. Za a karanta suratul ikhlas sau 32 bayan Fatiha kafin a je ruku'u. Yace abot raka'a biyu wato a duka raka'a biyu kenan ko to ya hukuncin irin wannan sallar ba ingantacciyar sallah bace a musulunci ba a shar'anta wannan nafila ba mai kul huwa 32 a raka'a daya wannan sallah ba ta daga cikin sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa sannan kuma ya sake cewa akwai karatun suratul yasin da aka ba su yadda yake kuwa shine idan aka iso aya mai mubin a ƙarshenta sai a koma a karanta suratul waqi'a idan aka zo aya mai mubin a ƙarshe ta biyu sai a koma a karanta suratul munafiqun haka dai za a yi ta tsayawa a mubin ana karanta surori da suka fara da iza to ya hukuncin wannan an ce su karanta ne su yi addu'o'insu da nufin Allah ya amsa musu wannan ma kuskure ne Allah madaukakin sarki cewa yayi walillahil asma'ul husna fad'uhu biha walillahil asma'ul husna fad'uhu biha kuji sai Allah yake wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun Allah yana da sunaye mafiya kyan sunaye Allah yake fad'uhu biha ku kira shi da su ku roke shi da su walahul asma'ul husna yana da sunaye mafiya kyau sai Allah yace wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku fita sabgar masu ilhadi a sunayensa Allah yace sayujzauna ma kanu ya'malun da sannu za a saka musu da abin da suka kafance suna aikatawa kun ga anan da aka ce ku fita sha'anin ku fita harkar masu ilhadi a sunayensa ilhadi ya hada canza ma'ana ya hada da har ma watsi da su da rashin amfani da su yana cikin ilhadi dan haka idan aka ajiye sunayen Allah ba a kiransa da su in za a yi addu'a ba da su ake neman sa ba sai da wasu dabarbaru wanda ana ganin ban sani ba ko wata hanya ce da ake ganin in an bi masa ta nan dole zai amsa ban san meye yasa ake fadawa irin waɗannan abubuwa in za a kira yi Allah ba shi kuma Allah nan kiransa da sauki saukin kiransa shine ka amsa masa na ka kira in ka kira shi kai ma zai amsa maka mutane su gane wannan hanyar sun kasa ganewa sai suna ta wahal da kansu ko kai Fatiha 32 ko kai zo mu ka karanta yasin dun mu binka karanta kaza ko ka sauke alqur'ani gaba ɗayansa ko kai duk abin da zaka yi wahalar da zaka sha
da lokacin da zaka bata da dabarbarin da zaka yi ba su zaka sa Allah ya biya maka bukata ba meye matsayin sa a wajen ka kawai bai kamata sai ka tashi bukata a wajen sa ne ka ce kana da dabara ba yaya kuke kanka bukace shi kafin ka tashi wata haka bukatar ya kuke kai da shi tashi yayi farillai kana nafil fil kana abin da yace ka tsaya akan addinin sa yadda ya kamata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb Allah ce idan bayi na sun tambaye ka game da ni kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'a Allah ce duk mai kira na in ya kira ni na amsa kiran sa sai ce falyastajibu li su kuma su amsa mu wal yu'minu bi fi imani da ni kaga ba cewa aka ce falyaqra'u kaza ba su karanta kaza ba cewa aka ce falyaqumu kaza su tsayi kaza ba ba cewa aka ce falyadhbahu kaza su yanka kaza ba falyastajibu li su amsa wal yu'minu bi fi imani da ni shine abin da Allah yake nema a wajenka kai kuma zai maka kai ma abin da kake nema dan haka a gyara alaka tsakani da Allah ba sai an tashi bukata a wajensa ne sannan a dinga kama kama ana dabaru ba ba da haka ake samun kayan Allah ba in Allah ya baka da wannan hanyar jarrabawa ce amma ba ita ce hanyar nema a wajensa ba kuma an gane a wannan karatun da muke na alqur'ani yanzu mun shiga wato kissar annabi Ibrahim da addu'o'in da yayi ku duba addu'o'in da yayi wanda malam yake karanta mana daga shekaran zai zuwa jiya alaran ma yake karantawa wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha albalad aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim rabbana inni askantu min dhurriyyati alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibari isma'il wa ishaq inna rabbi lasami'u du'a rabbi ij'alni haka yake kira Allah addu'a yake yi amma kuje yadda yake kira Allah da haka ake roƙon Allah ba mutum ya zauna kawai ya ta wani jirge da duwatsu yana tarawa sai Allah ya ga ya abu jinjim ne sannan sai ya saurare shi ba haka ake kira Allah ba amin shin idan mutum yana hali na lafiya na tafiya wato yana kasaru sai ya dawo gida amma a lokacin da yake kan hanya an yi sallar azhar da al'asar shin mutum zai cika sallah ne tunda ya riga ya dawo gida ko kuma zai iya yin kasar wato idan na fahimce ka shi din bai yi ba azhar da al'asar sun same shi a hanya sai ya iso gida bai yi ba lokacin da ya iso gida zai yi su kasar ne ko zai cika sallah ne amsa shi ne idan ya dawo gida da sauran lokacin su zai cika sallah in ya dawo gida rana bata fadi ba zai yi azhar raka'a 4 zai yi al'asr raka'a 4 amma in ya tsaya a hanya koda zai dawo gida misali da sauran lokaci amma sai a hanyar yayi azhar din sa raka'a 2 yayi al'asr din sa raka'a 2 to zai ya dawo gida ko lokacin da ya dawo ana kiran al'asr yayi al'asr yayi al'asar dinsa ba sai ya sake ta ba ba bukatar ya sake ta ya riga yayi ta halin tafiya abinda malaman fiqh suke cewa idan mutum yana halin tafiya sai sallarsa ta zama ramuko to zai rama ta ne kafaru idan mutum yana halin zaman gida sallah ta zama masa ramuko zai rama ta zaman gida koda yana halin tafiya to a fahimta cewa suna magana ne akan in ta zama ramuko ba ta zama ramuko kuma sai lokacin ta ya kare dan haka lokacin da ya dawo gida da sauran lokaci zai cika salloli shi yaron shago ne ranar juma'a mai gidansa yana zuwa masallaci idan ya dawo sai shi kuma ya je amma kafin ya dawo daga masallacin shi kuma masallacin da zai je an fara huduba to shin ya halatta yayi ciniki a wannan lokacin kafin ya dawo bai halatta ba idan masallacin da zaka je kai sallar juma'a an fara huduba kuma kana jiyo wannan hudubar to bai halatta kai ciniki ba a wannan lokacin amma idan ba a fara huduba ba to hukunci bai shafe ka ba ko kuma tsammani kake an fara amma baka da tabbas wannan ma hukunci bai shafe ka ba amma kana da tabbacin yanzu haka kana jiwa ana hudubar to hukunci ya hau kanka. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. شن يا حالتي شا شاي كونك كون اللي مو حكا دنيا هنا شبتشي يا حالتي يا حالتي شن يا حالتي متن يوتا إبادة كمركرة القرآن دنوتن الله يكيلا دنك إيا ينسى فوسو أفيسا بانيسا كانما لمي dangane da kyautar karatun alkur'ani mai girma zuwa ga mamaci kuma abin da yafi kamata ga mutum ya fita daga sabani yayi abin da babu sabani a kansa shine kamar sadaka umra haji duk wannan ya tabbata nafsi ya tabbata akai eh wannan shine abin da Allah ta'ala ba mu ikon karantawa Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ifta la ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina
a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله مدوكاكين سركي يتي تنلوكاكين دا النبي الله إبراهيم يتي رب اجعل هذا البلد آمنا يا أبنجينا كثني وانن غري غري مكة غري من أمينشي وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام وكما haneni da ni da ƴaƴana daga mu bautawa gumaka wannan aya mun yi bayani akan ta daidai gurgudo a zama biyu da suka shude za mu takaita daga iya abin da muka ambata Allah ta'ala ya sa albarka a ciki sai Allah ya ce rabbi innahunna adlalna katiran minan nas annabi ibrahim ya kuma cewa ya ubangijina innahunna lallai waɗannan gumaka adlalna katiran minan nas sun batar da yawa daga cikin mutane faman tabi'ani fa innahu minni ya ubangiji dukkan wanda ya bi ni ya bi kan tafarkina tauhidi da shari'ata fa innahu minni to yana daga gare ni ana yana tare da ni ومن عصاني يا ubangiji duk wanda ya saba mun ya fice daga tauhidi ya fice daga shari'ata fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji na kai mai yawan gafara ne kuma mai jin kai annabi ibrahim a ci gaba da koke da kaiwa ubangijinsa madaukakin sarki yana mai neman doki dangane da ya tsare shi ya hane shi bautar gumaka da shi da ƴaƴansa wato zuriyarsa sai yace ya ubangiji na waɗannan gumakan sun ɓatar da yawa daga cikin mutane wannan ishara ce zuwa ga hatsarin shirka tunda ta wato da yawa daga gashi gumaka kamar yadda jiya muke ambata cewa bautar gumaka nau'i ne guda ɗaya daga cikin nau'ukan shirka barkate sannan kuma bautar gumaka nau'i ne daga nau'ukan shirka wanda yake bayyanannen nau'i bayyananne babu wani abu da ya buya na shiririta ko hadari dake tattare da wannan al'amari komi affiliate shi yasa annabi ibrahim da ya tashi kalubalantar babansa da jama'arsu sai yake cewa ya babana me yasa kake bautawa abinda baya ji baya gane ba zai maka amfani ba baya ji baya gane ba zai maka amfani ba kaga kenan wato shiriritar da tabewar a fili take ba boyayya bace ba amma tare da haka ta ɗebi da yawa daga cikin mutane wannan yana nuna maka hadarin da ke tattare da shirka abu ne kana ganin sa a fili gashi nan halaka ce amma wani ya dukufa akan hakan din yana kuma mai neman kusaci a wajen Allah ku duba wani da bidiyon sa yace yawo kwanakin baya da yaje kan kabarin wani shehi wala Allah da yawa daga cikin ku sun gani yana koka masa halin da ake ciki a Najeriya yana koka masa da Hausa kuma shehi na so baya jin Hausa da Hausa yake gaya masa yana koka masa halin da ake ciki a Najeriya na tsadar kayan masarufi na wahalar rayuwa na taɓarɓarewar tattalin arziki na matsalolin tsaro yana cewa ya shewa ne ya shewa ne ina roƙonka yanzu wannan jira yake yi a ce shi kafiri ne jira yake a ce wannan shirka ce to idan ka bar shi sai ya ce maka wannan bautar gumakan da annabi Ibrahim yake tsoro sai ya ce maka daban ne wancan abin da yake yin ma daba kuma sai ya ce maka wannan bautar gumakan shirka ne wancan abin da yake yin kuma daidai ne saboda tsabar hatsarin da ke tattare da shirka alhalin a hakikanin al'amari ba su da bambanci ba su da bambanci ko na misƙalar zarrati bambancin na zuciya ne tsakanin zuciyar da Allah ya buɗe ya yalwata ta da musulunci da kuma zuciyar da Allah ya takura ya jarrabe ta da bata anan bambanci yake amma a hakikanin al'amari shirkar iri ɗaya ce ba kwa ganin lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya da aka buɗe makka annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an buɗe makka ya fita ya yaƙi ta'if ya yaƙi hunain to akan hanyar su ta yaƙin ta'if waɗanda suka shiga musulunci sabbin musulunta a lokacin buɗe makka da waɗanda suka shiga kafin buɗe makkan da kaɗan ba su samu karatu ba tukunna ana tafiya akan hanya sai suka je suka gitta da wata bishiyar magarya sai suka tuna cewa ai mushrikai a makka suna da wata magarya wacce idan suna da bukatar sa'a sukan je wannan magarya su nemi sa'a in ta kama sa'a ne da take da alaƙa da yaƙi sai a je a rataye ta kubba a jingina masu na ɗan wani lokaci domin a samu wannan sa'a ta nasara in kasuwa ce, in aure ne, in ko menene, to idan suna da bukatar sa'a sai su je jikin wannan magariya neman sa'a. To ana tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kakau sai suka ga magariya. To tunda yanzu sun musulunta, ai bai kamata su je magariyar mushrikai ba, ya kamata a musu taso su a tunaninsu. Da can dai da suke jahiliya suke shirka akwai magariya da suke zuwa neman sa'a, amma yanzu tunda sun bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun musulunta, ba za su je ta mushrikai ba, amma ga wata nan Annabi ya naɗa musu ita. Sai suka ce, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu alwat. Ya ma'aikin Allah, mu ma ga magariya shi ke nan ma, mu ma yanzu ka mayar mana wannan magariyar ta zama magariyar neman sa'a da za mu riƙa mata rataye kamar yadda jahilancan mushrikancan suke da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, Allahu akbar, Allahu akbar, laqad qultum wallazi nafsi biyadihi. Yace Allah shine mafi girma, Allah shine mafi girma. Ya maimaita ya kuma yace, na rantse da wanda raina ke hannunsa, kun faɗi iri ɗaya da irin abin da mutanen Annabi Musa banu Isra'ila suka faɗa, kun roki irin abin da banu Isra'ila suka roki Annabi Musa bayan Allah ya tsallakar da su daga sharrin Fir'auna. Fir'auna ya halaka da jama'arsa a cikin ruwa sun dulmiya, banu Isra'ila sun tsallake sun hau tudun natsira, sun kubuta daga sharrin Fir'auna da ƙasƙancin da aka yi musu, da azabar da aka ba su, da wulaƙancin da aka musu, yanzu duk sun tsallake sun bi Annabi Musa. Allah ya bashi nasara, ya tattaro ƙabilar banu Isra'ila gaba ɗaya sun tsallako. Me ya kamata su yi? Godiya wa Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa jawazna bi bani Isra'ila fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha. Su ma da aka tsallaka ruwa a cikin tafiya da suke da Annabi Musa, da Annabin Allah fa, sai suka gitta ta kan wasu mutane suna tunda kuma suna tabauta gumaka, suna tabauta gumaka. Sai suka ce, a suka ce, Musa, mu ma ka mana Allah irin nasu, ba za mu bi nasu ba, yi mana namu. Ij'al lana ilahan kama lahum alaha, mu ma kera mana gunki, tunda da kai muka yi imani yanzu, to yi mana namu, ba za mu yi na mushrikai ba. Kala sai Annabi Musa ya ce, innakum qaumun tajhaluna, amma ku dubgaggun mutane. To me marabar damba da faɗa? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, wannan roƙon da kuka mun, na ne muku kurna ko addu'a ko magariya ta neman sa'a, irin ta ce mutanen Annabi Musa suka maka. Ku duba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakantar da abu. Kun ga wannan bishiya ce, wancan kuma gunki ne, kun ga waɗancan dukufa suke suna bauta, wannan kuma neman sa'a za su zo. Kun ga bambancin ayyuka, da bambancin guraren, da bambancin abubuwa, amma duka a matsayin abu ɗaya ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi, abin da kuka nema na bishiyar sa'a daidai yake da abin da banu Isra'ila suka nema na ai musu gunki su bauta maka. To wannan rarrabe-rarraben da irin wannan fahimtar ta ilimi ita ce da yawa daga cikin ɓatattu suka rasa. Wannan dalilin yasa suke faɗawa cikin shirka dumu-dumu, kuma suna karanta Alƙur'ani amma suna ganin abin da suke yi na shirkar ba irin na Alƙur'anin ba ne, suna ganin na Alƙur'anin ba irin nasu ba ne, su nasu ba shirka ba ne, alhalin shirka ne. alhalin shirka ne in ba haka ba yau annabi isa Allah ya tsiye shi yace a anta qulta linnati takhuduni wa ummi ilahin min dunillah kai isa kai ne kace wa mutananka da ni da mamata ku rike ni Allah ku rike ni abun bauta kai ka sa su ya tsiya shi ya tsile shi qala subhanaka yace tsankiya tabbata gare ka ma yakunu ni an aqula ma laysa li haqq bi kama ce ni ba hakki na bane na faɗa abin da bani da hakki a ciki ban da hakkin Allah ta kai ban da hakkin abota mu ba ni bane ban yi bane in na faɗa ma Allah ka sani annabi Isa ya dinga ba da uzuri haka Allah ya ba mu labari a suratul maida to inda a ce akwai bambanci to ai da dan annabi Isa kan sai Allah ya ce wannan namu ne ya Isa kan namu ne mu muka aiko shi haka ma dai aje amma sai Allah ya ce na Isa ma bai yarda ba kuma sai na shi ba na wanda zai yi wanne gunki ne in dai za a bauta masa da sunan an allantar da shi ko shi shehi ne sai ya zama gunki in an je lahira Aisha rara ta amma an gane abinda nake so dai ku fahimta shine Annabi Ibrahim yana jin tsoron fadawa shirka kuma shirkar da take a fili ma wacce hatsarinta a fili yake shirmanta a fili yake rashin hankalin da ke ciki a fili yake amma yace gashi nan mutane da yawa sun fada da haka shi yasa shi ma yake tsoro amma yanzu muna tsoron shirka kamar haka ba damu ba kowa na ganin shi musulmi ne to kuma da an ji kowace irin addu'a sai a runguma da an ji mai magani sai a tafi wajensa da an ji mai sa'a sai a tafi wajensa da bukata ta tashi sai a shiga neman magani ba ji ba gani ta kowace irin hanya ba a san wace hali da wani hali za a fada ba wace hanya za a fada ba oho da bukata ta tashi kawai ana neman a samu bukata ko ta halin kaka wannan ya sa mutane ba su damu da shirka ba saboda bukatunsu suna fadawa cikin shirka annabin Allah yana tsoron shirka zai shirka ne annabi Ibrahim na ce ya Allah ka tsiratar da ni ka tsallakar da ni gashi mutane da yawa sun fada to ko ganin mutane da yawa sun fada din ba zai bada tsoro ba mu din yanzu mutane da yawa ba sa ciki ne kuma muke da nutsuwa muke da kwanciyar hankali innahunna afdalla kaseeran minan nas gumakan nan sun batar da yawa daga cikin mutane to amma nan akwai abin tambaya malaman tafsiri suka ce da yaya gumaka suka batar wanda ba sa ji ba sa gani ba sa magana ba sa amfanar ba sa cutarwa malaman balaga suka ce a'a ai su ne sanadi kuma akan ambaci sababi a jingina maka hukunci ko aiki dan haka ababin yace ba mu yi da ku ba aka jingina wa sama ruwa ko ba ita take yi ba ya ubangijina innahunna adlalna katiran minan nas kuma kannan sun fatar da yawa daga cikin mutane faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni yana tare da ni wa man asani wanda kuma ya saba min fa innaka ghafurur rahim ya ubangijina kai mai yawan gafara ne mai jin kai annabi ibrahim tun lokacin sai ce wanda ya bi shi shike tare da shi to haka duk annabawa suka wanda ya bi su shike tare da su ba dangi ba ba kabila ba ba haula ba ba aboki ba wanda ya bi shi shine nasa wanda bai bi shi ba ba nasa bane jiya ma sai da nan ambaci annabi Nuhu da ɗansa sai da ya koka wa Allah yace ya ubangiji ka ce na dauki iyalai na kuma ɗana na cikin iyalai na Allah ta'ala yace laysa min ahlika baya cikin iyalanka da annabi Nuhu da Allah wane ne zaka gaskata Allah yana cikin iyalai na Allah ce baya cikin iyalanka dan haka annabawa bin su ake yi in ka bi annabi shine ka zama nasa in baka bi shi ba kai ba nasa bane baka da alaka da shi kamar yadda Allah ya wacce dan annabi Nuhu ya halakar da shi a ruwa saboda bai bi shi ba to haka kowa ma in ba shi in bai bi annabi ba duk alakarsa da annabi ba zai kai labari ba wa man tabi'ani fa innahu minni shi kuma annabi ka'idar bin annabi tana cikin abu uku ka'idar bin annabi kowanne annabi ne tana cikin abu uku abu na farko gaskata shi in dai ba zai fada a gaskata ba, in dai ba zai fada a gaskata ba, to ba a bi shi ba. Mun ga yanzu soke-soken da ake na hadisin nan, wannan soke-soken da ake na hadisin nan, wallahi duk ƙarerayi ake so a shimfiɗa da ɓata a ban ƙasa a cikin al'ummar musulmi. Babu wata hanya da za a samu nasara kuma kamar a kawo shakku a cikin hadisai, a rugurguza su tsakanin masu cewa Qur'ani kawai za su bi, sai waɗanda ake tafiya da su kamar tare, amma abubuwansu ba za su samu shiga ba idan har ba su rusa hadisai ba. Ba wani malami ya ce hadisi in ba mutawatiri bane ba, in ba mutawatiri bane ba, ba za ka rantse da Allah manzon Allah ya faɗa ba. Sai gashi kuma yana cewa malam, wani malaminsu ya sauke Al-Qur'ani a minti 30. A ƙasa da minti 30. Bari ku ji. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake, duk wanda ya karanta Al-Qur'ani ƙasa da kwana uku bai fahimce shi ba. Duk wanda ya karanta Al-Qur'ani ƙasa da kwana uku bai fahimce shi ba. Sahabi ne ya zo lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zan karanta, zan iya karanta Al-Qur'ani a rana guda? Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yayyo. A kwana biyu ya ce yayyo. A kwana uku ya ce dama dama. Duk wanda ya karanta Qur'ani ƙasa da kwana uku bai fahimce shi ba. Haka hadisi yace. To idan akwai irin waɗannan hadisan, za irin wannan ƙarya za ta shiga? Za ta shiga ba. Da haka bari su rusa hadisai, su sa mana shakku akan hadisai, su kuma su baje kolin su na ɓarna. Ba zai yiwu ba. Kuna numfashi, muna numfashi, ba zai yiwu ba. Na haka ku faɗa a rusa, ku faɗa a rusa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta ba za ta gushe ba, a cikinta akwai waɗanda Allah yake ya ɗora su akan gaskiya kuma yana taimakonsu, kuma duk wanda ya saba musu ba zai iya cutar da su ba. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan gangariyar garau. Hadisin mutum ɗaya in ya inganta, wallahi ya inganta, kuma manzon Allah ya faɗa. Hadisin mutum ɗaya in ya inganta, wallahi manzon sallama ya faɗa, inna magana ne, inna aiki ne kuma ya aikata. Yanzu innamal a'malu binniyati, sayyidina Umar ne kadai ya faɗa a cikin sahabbai. Shi kadai ya faɗa a cikin sahabbai. Kuma galibin isnadin wanda suka zungulo daga sayyidina Umar dukkan mutum ɗaɗɗaya ne. Kuma kawai sai ka ce innamal a'malu binniyati, manzon Allah bai faɗa ba. Sai ka ce manzon Allah bai faɗa ba. Yanzu Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kansa da rahama, kuma Allah ya gafarta ɗalibinsa Abu Ishaq Al-Huwaini, wanda Allah ya karɓi rayuwarsa shekaran jiya, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta. Malamin hadisi ne mutumin Misra. Waɗannan bayin Allah, irin hidimar da suka yi wa hadisai, wai a ce rayuwarsu gaba ɗaya kenan ta tafi a banza, aikin da suka yi gaba ɗaya ya tafi a banza. In dai an tafi akan wacce fahimtar, to shikenan duk malaman hadisi gaba ɗaya, su Bukhari, su Muslim, su Tirmidhi, su Ibn Madini, su abin nan, su Sufyan al-Thawri, su Sufyan ibn Uyayna, su da su malaman hadisi dukka gaba ɗaya sun yi aikin banza. Kuma yanzu a Abuja ne za a yi pandemic ɗin. A Abuja. A Abuja ne za a yi pandemic ɗin. Tsakani da Allah. Allah ya rufe su. Amin. Ci gaba da karatun mu. Jama'a. Duk wanda ya gaskata Annabi to ya bi shi. Duk wanda bai gaskata Annabi ba a cikin labarin da Annabi zai bayar, ko na abin da ya wuce, ko na abin da zai zo, to bai bi Annabi ba. Na biyu, biyayyar Annabi ba ta yiwuwa sai idan an bi umarninsa an hannu daga hannunsa. Idan zai ba da umarni ka bi, idan zai hana ka hannu, to ka bi shi. Amma idan za ka riƙa saba umarninsa, za ka riƙa saba hannunsa, ba ka bi shi ba. Sannan na uku, ba zai yi biyayyar annabi ta yi ba sai ka taƙaita bautar Allah a cikin shari'ar annabin. An aiko shi ne ya karantar da kai shari'a, ya koya maka abin da Allah yake so a bauta maka da shi. In ka fita kai naka, to baka bi shi ba. Za ka bi shi ne a iyakokin shari'arsa, da haka ne za ka bauta wa Allah. Ba a bauta wa Allah ƙarƙashin wani annabi kuma ba da shari'arsa ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Duk wanda ya aikata aikin da bamu ce ba, an mayar masa kansa. To kun ga irin wannan hadisan? Hadisin na Aisha, irin su duk ake so a shure. Eh? Yanzu wannan karatun a fili yake. Wanda ya aikata aikin da bamu sa shi ba, mun mayar masa kayansa. Dan Allah ahli sunna yana da matsala da wannan? Kaka da matsala da wannan. Amma idan wannan hadisin yana motsi ba za su iya warki ba. Dan haka gwanda ai condemning din sa su cika ransu ba babbaka. Ya tankuta jeji ba a cikin gari ba. Barakallahu fiki. Dan haka waɗannan sune hanyoyin bin annabi. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wanda duk ya bi ni yana tare da ni. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wanda kuma ya saba mini ya ubangiji na, to lallai kai mai yawan gafara ne mai jin kai. Istashkala hadha al-uslub ala ahli at-tafsir rahmatullahi ta'ala ala al-jami'. Malaman tafsiri wannan uslubin na al-Qur'ani ya kawo musu wato dogon nazari akan wannan al'amari. Amma mu koma mu sake fito da abun za ku fahimci abin da suka hango. Annabi Ibrahim ya ce, ya Allah, wanda ya bi ni yana tare da ni, wanda ya saba mun kuma kai mai gafara ne mai jin kai. Ya saba wa annabi kuma ana tsammanin gafara da jin kai? Kun gane zancen? Wanda ya bi ni akan tauhidi, ya bauta maka kai kadai cikin shari'ata, yana tare da ni. Wanda ya ki tauhidi ya kafirce, ya ki bauta maka bai karbi shari'ata ba, ya Ubangiji kai mai gafara ne mai jin kai, ma'ana a gafarta maka? Allah yana haka? To wannan shine iskalin. In kuka ku gano, malam tafsiri sun gano ya aka yi aka. Jama'a an gane? Bayan Allah malamai, wasu malamai suka ce, a'a, abin da ake nufi, ya Ubangijina, wanda ya bi ni akan shari'ata yana tare da ni, wanda ya saba min akan shari'ata amma yana kan tauhidi, ya Allah, wannan mai sako ne, ka kuma mai gafartawa ne, mai jin kai ne, ka gafarta masa ka ji kansa. Kamar yanzu masu sabo a cikinmu, dukan masu sabo ne, kowa yana tsammanin gafara da rahamar Allah. Da haka wasu malaman tafsiri suka ce yana magana ne akan normal sabo, ba na tauhidi ba. Wasu malaman tafsiri suka ce a'a, abinda annabi Ibrahim yake nufi hakan ne dai, amma lokacin bai san ba a gafartawa mushriki ba. Wannan kuma ba abin mamaki ba ne, domin ya faru a Al-Qur'ani. Lokacin da ya yi wa'azi a babansa cikin lallama, baban ya fusata ya ce, a razibun anta an alihati ya Ibrahim. Yanzu kai Ibrahim, kai yanzu Ibrahim, baba kai ba a rama. Kai yanzu kyamar allolina kake yi, la illam tantahi la arjumannaka. Idan baka daina wannan hanya taka ba, sai na jefe ka. Wahjurni maliyan, kuma ka tashi ka ba ni wuri tsawon lokaci kan daga fiskarka. Qala annabi Ibrahim sai yake, sa'astaghfiru laka rabbi, zan nema maka gafara Ubangijina. Kun ji fa? Kun ga kenan bai san ba a yi ba. Zan nema maka gafara Ubangijina. A mushriki to shine sai Allah cikin suratul bara'a suratul tauba cikin suratul tauba sai Allah madaukakin sarki sai ya faɗi uzurin annabi Ibrahim Allah madaukakin yace ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لأواه حليم الله مدوكشين سركي yace bai kamata annabi da mummunai su nema wa mushrikai gafara ba bai wa nema mushriki gafara walau kanu uli qurba kuma koda mushrikan nan makusanta ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim abayan ta bayyana musu mushrikan nan yan wutan Allah ya hana a nema mushrikai gafara to kamar wani zai iya cewa ga can annabi Ibrahim ya ce zai nema baban sa sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu neman gafarar da Ibrahim yayi wa babansa yace yayi ne saboda ya riga ya dauki alƙawarin zai falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi amma lokacin da ya bayyana wa annabi Ibrahim cewa babansa makiyin Allah ne tabarra'a minhu dan haka sai ya barranta daga babansa jama'a an gane suka ce to kenan annabi Ibrahim ya taba samun kansa a wani lokaci da bai san cewa ba a gafarta wa mushrikai ba shi yasa anan yace ya ubangijina wanda ya bi ni yana tare da ni wanda bai bi ni ba ya ubangijina kai mai yawan gafara ne mai jin kai ka gafarta masa ashe Allah baya yi baya gafarta wa mushrikai sai dai in sun tuba a duniya jama'a an gane malaman tafsiri karkashin wannan suka ce annabawan Allah Allah ya sanya musu son al'ummarsu Allah ya sanya musu son al'ummarsu da kwadayin al'ummarsu su yi imani su dace da alheri kuma barin ga musu duk wanda yake kan tafarkin annabi tafarki na gaskiya haka zuciyarsa take yana son waɗanda yake kira yana son su gane yana son su fahimta yana son su tsira yana son a shiga aljanna amma wasu ba sa fahimtar wannan al'amarin wasu gani suke yi idan ana magana akan bid'a haushi yake sa a yi magana dan haka sai su rika zuwa ma suna kada bandiri gunda za a ji su ina shehi yake ga munan ina shehi yake ga munan Allah wai suna tsokala ba zancen tsokala fa wannan wanda yake muku wa'azi yake muku nasiha da gaske yake fa ba tsokala ba ce ba balle kuma yadda abin tsokala zikiri muke ko uban wani zai hana Allah ya ji kan malam kabiru Allah ya gafarta malam kabiru azare ya ce da uban waye saka ku Allah ya gafarta malam malamin tauhidi wasu sai suna yi suna ganin wai tura haushi ne suke yi sannan yadda abubuwa yanzu suke yaduwa a social media na shirkan nan da shirbuti da ake yi ana yadawa wallahi wai wasun duk suna yi ne fa wai dan su bata wa masu da'awar sunna rai wai a gani din su mushrikan ne a ce musu mushrikai ba haka ba wallahi ku ne abin tausayi abin tausayi babban abin tausayi mutum yana kan bata amma ya dauka yana kan shari'a ai bai san ran da zai tuwo ba sannan kuma wani abin tausayin shine yanzu kenan lokacin da kake wannan zikirin kake tsokala ko lokacin da kake wannan shirkar taka kake tsokala idan abin da kake yi din bauta ne yanzu bautar gaba ɗaya ta kare maka mummunan niyya haka bauta take a ajiye ta a mummunan niyya kai dan ka bata wani rai kai dan ka tura wani haushi ba lalle kake nema ba ayi aniya a nemi lada da kautar Allah. Amma an fahimta? To duk wanda yake kan da'awa ta gaskiya yana son mutanen sa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah ce wani manzo ya zo muku azizun alayhi ma anitum, duk abin da zai muku nauyi mai girma ne a wajen sa. Harisun alaykum, sannan kuma yana da kwadayi kwadayin ku imani, yana da kwadayi kwadayin ku shiga aljanna. Bil mu'minina ra'ufur rahim, sannan kuma mai tafsasawa ne ga mu'minai. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin nauyin abin da zai wahalar mu. Annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yana jin yana son mu yi imani mu shiga aljanna, sannan kuma yana tausayin mu, kuma yana da tafshin lafazi a kanmu. Tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi. To shine wata rana hadisi ya tabbata ingantacce, hadisin Abdullahi dan Amr dan As, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya karanta fadin Allah madaukakin sarki, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Annabi Ibrahim ne ya faɗi wannan, ya ubangiji na wanda ya bi ni yana tare da ni, wanda ya saba mu sai bai ce ka adabtar da shi ba, sai bai ce wanda ya saba mu ka kama shi ba, sai bai ce wanda ya saba mu aniyarsa ta bi shi ba, sai bai ce wanda ya saba mu kai kulikulin kubura da shi ba, sai ce wanda ya saba mu Allah kai mai gafara ne, kai mai jin kai ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya, sai ya kuma sai ya karanta abin da Annabi Isa ya faɗa. Lokacin da Allah ya tsiya Annabi Isa dangane da waɗanda suka rike shi Allah, Annabi Isa ya fidda kansa, amma a ƙarshe sai ya ce da Allah, in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yace ya ubangiji, shirka dai sun yi, laifi dai sun yi laifi, in tu'adhibhum, idan ka azabtar da su ka kona su, fa innahum ibaduka, ya ubangiji bayinka ne, bayinka ne, adalci ka musu. Wa in taghfir lahum, ya ubangiji in kuma ka ga dama ka zaɓi ka gafarta musu, fa innaka antal azizul hakim, ya ubangiji kai dama al-azizu mabwayi ne mai hikima, kafi haka. Saboda san al'ummar tasa ku duba fa shirka suka yi, amma Annabi Isa yana cewa wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, amma bai ce fa innaka antal ghafurur rahim, sai ya ce fa innaka antal azizul hakim. Hakan din yana nuna tausayin sa ga al'ummar sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta ayoyin nan guda biyu sai ya fashe da kuka, sai ya ce Allahumma ummati Allahumma ummati Allahumma ummati. In dai Annabi Ibrahim zai ce cikin al'ummar sa wanda ya saba masa, Allah kai ne gafara ne mai jin kai. In dai Annabi Isa zai ce waɗanda suka yi shirka da shi, ya Allah idan ka gafarta musu kafi haka, ni ma ya ubangiji al'ummata, ni ma al'ummata, ni ma al'ummata. Ira da amincin Allah tabbata gare shi. Sai Allah madaukakin sarki yace da Jibrilu, tafi ka je ka samu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ka ce masa injini me bukata ka, me ya same shi yake kuka, tare da cewa Allah ya san komai. Mala'ika Jibrilu ya zo ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allah ya jiyo ka, akan me kake kuka? Sai yace kaji 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 kaji, to ni ma al'umma. Mala'ika Jibrilu ya koma wajen Allah yace ya ubangiji, ko ke yake yi akan al'umma? Sai Allah madaukakin sarki yace idhhab ila Muhammad, Jibrilu ka koma ka tafi wajen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, fa qul lahu, ka ce da shi inna sanurdika fi ummatika wa la nasuuka, mun daukan maka za mu yi maka abinda kake so a cikin al'ummarka, wa la nasuuka, ba za mu bata maka rai. in ji Allah yake a gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tu'adhibu fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim allahumma fil lana warhamna
amin
allahumma fil lana warhamna
amin
allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana
amin
wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina
amin
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اهدنا واهد بنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك عابدين مخبتين أواهين منيبين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وخذ بناصيتهم البر وتقوى وعينهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.